الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala cikin hikimar sa ya kara hada mu a daidai wannan rana da muke karatu cikin kitabut tauhid na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab idan ba manta ba muna cikin babu sihiri a wancan sati mun gama zamu shiga fihi masai dan abubuwan da suka mana saura zamu kara su insha Allah Allah ya rubasan Allah ji kawai da yaran da su ba su kwana su waje yara ne su insha Allah za mu tashi daga inda muka tsaya idan za a iya tunawa wata sati abinda muka tattauna mala ya kawo mana hukunci na mai sihiri da kuma masu zuwa wajen mai sihiri din mala ya kawo ayan wala qad alimu lamman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq ya kawo yu'minu bil jibt wa taghut ya kuma kawo hadisi akan haka duka ri abinda suke nunawa shine duk wani wanda yake sihiri to wato ba shi da bare samu rabo ba wato aka ce ba shi da rabo wato kamar zai mutu ba musulmi ba kenan sannan kuma da yake son ya kawo mana haddi wato hukunci na mai yin sihiri mala sai ya kawo mana wato atarai daga Umar bin Khattab atari daga Hafsa atari daga Jundubul Khair wanda a duka kowannen su ya kashe mai sihiri Umar yayi umarni a kashe mai sihiri yayi umarnin su Bajala bin Abda su kashe wasu duk masu sihiri da aka samu a lokacin kuma an kashe sannan kuma an samu Jundubul Khair shi ma a lokacin sa an samu wani mai sihiri da yazo yana wato nuna sihirinsa a bainar jama'a sai ya fille masa kai sannan kuma an samu Hafsa daga cikin bayanta wata ta yi mata sihiri da aka tambaye ta aka tabbatar cewa ta yi sihirin daga baya ita ma ta bada umarni aka ji aka dau dokan Allah akan ta sannan kuma malamai suka ce ba a samu wani sahabi da ya saba kan cewa hukuncin mai sihiri yana nan ta ma ko kisa ne ko ba kisa ba saboda ijma'i sahabbai ne duk yayin da aka samu boka wanda asalin shi yana cewa shi musulmi ne amma yana yin wannan bokancin to wannan abin da yayi ya fita musulunci da shi saboda wannan abin da aka samu daga waɗannan sahabbai ko kuma Allah ya kalli a ce sai an kashe shi akwai magana cewa ya fita musulunci ko za a kashe shi a matsayin haddi ne ko kuwa a matsayin ya fita musulunci to abin da yafi inganci shine wato ya fita musulunci sannan kuma za a kashe shi a wannan hakki ne na musulunci akwai maganan da za mu zo insha Allah mu tattauna akan shi wanda yake ba musulmi bane kuma yana yin sihiri din shi wannan hukunci shi ya dan bambanta da kuma wanda shi asalinsa yana cewa shi musulmi ne yana kallon gabas shi hukunci sa ya dan bambanta akwai kafin mu shiga karatu insha Allah akwai wata farkarwa da za mu kara yi in za a tuna wancan sati mun kawo shi wannan hadisin Jundubul Khair hadisin Jundubul Khair wanda ya kashe wannan mai sihiri din in za a tuna hadisin da muka karanta hadisi ne na wani mai sihiri da ya zo gaban gwamnan Iraki na wannan lokaci Al-Walid ibn Uqba yana yin wannan sihiri da sai ya kashe shi to kuma Al-Walid ibn Uqba kamar yadda muka faɗa musulmi ne banda ba musulmi ba shi kanshi sahabin ne wasu in suka karanta wannan asari sai ya sa kuma su zama suna kallon sahabi kamar yana wato ana yin sihiri a gabansa kuma ya bada dama saboda haka wancan bayani da muka yi watakila bayanin bai isa ba za mu ƙara yin bayani na tabbatar wanda ya ji wato bayanin bai cika masa ba to wannan in Allah ya yarda zai ƙara sa ya fahimci inda abinda muke nufi a wancan lokaci Al-Walid bin Uqba kamar yadda muka faɗa yana daga cikin al-Walid bin Uqba ya daga cikin wato wanda suka musulunta lokacin fatahu Makka ya daga cikin ƴan Makka da suka musulunta dan uwa ne ga Uthman bin Affan ta bangaren mahaifiyarsa kamar yadda muka faɗa a wancan lokaci to kuma shi yana daga cikin waɗanda mazala ya tare lashin zuciyarsu shi wannan al-Walid bin Uqba yana daga cikin wanda mazala ya danga lashin zuciyarsu irin dai galibin wanda suka musulunta a lokacin da aka fatahu Makka to daga ciki waɗannan wanda aka fatahu Makka din akwai wanda musulunci su yake kyautatu cikin gaggawa tun a zamanin manzon Allah din akwai wanda musulunci su yake kyautatu tun a zamanin manzon Allah kamar Abu Sufyan wanda sai muka ce Muawiya bin Abi Sufyan ina nufin in ce Abu Sufyan babansa kamar da aka sani farko san da ya musulunta shi ma ba ya musulunta ne saboda yana son yin musuluncin ba amma daga baya sai musulunci yake fita a zuciyarsa to galibin wanda suka musulunta a cikin wanda suka a cikin fatahu Makka da aka yi sun musulunta ne dan an musu tilas amma kuma daga baya musulunci sai ya dinga tantatuwa wanda kuma wanda su suka fi yawa to kuma an samu kadan daga ciki wanda su kuma tantatuwa musuluncin nasu ya dai jinkiri wasu su ma sai bayan rasuwar manzon Allah sannan musuluncin nasu ya kyautatu kamar ta da haka manzon Allah sai ya jure ba ire-ire waɗannan mutane wanda su asalin su sun musulunta ba su san musulunci bane amma musulunci nasu ya wato ana sa ran zai kyautatu sai aka jure musu sai aka karbi wannan musulunci da suka bayyana saboda ana sa ran cewa musulunci zai kyautu daga baya wasu bayan kafin rasuwar manzon Allah gamsar da suwansa musulunci nasu ya kyautatu wasu kuma bayan rasuwar nasa musulunci nasu ya zo kyautatu saboda haka su ma khalifun manzon Allah yanda manzon Allah ya rika lallashin zuciyar ire-iren waɗannan mutane su ma aka suka rika lallashin su ba su ci za su yaƙe su ba ko su ce ai kai musulunci ka bai ƙarfi ne ba an ci gaba da wato mu'amala da su har daga baya musulunci ya ƙwari to shi Walid bin Uqba wannan mutumi ya daga cikin ire-iren waɗannan mutane wanda wato aka tallashin su aka tallashin zuciyarsu kamar da muka faɗa cewa wannan aya in ji aka fasa kuma da bai fata bayyanu ana magana cewa ta sauko a kansa ne to kaga wannan ubangiji yana dama ya gaya ma wato kowa ne shi ko da annabin Allah ne yana dama ya gaya mishi magana wanda mu ba za mu iya gaya mishi irin wannan ba Allah ta'ala in ya ga dama zai iya ganin sahabi ce mishi azzalimi amma mu ba za mu ce mishi azzalimi ba saboda shi ba tsaran mu bane wannan ubangiji shi dama yana sama da kowa to ta irin wannan ne sannan muka ce shi Walid bin Uqba akwai wasu lokaci da ya musu wahalar dainawa har lokacin da manzon Allah ke rayuwa bayan manzon Allah ya koma ga Allah daga ciki akwai shan giya kamar da aka sani shan giya wani abu ne da Arabawa suka saba da shi to har bayan wato rasulun baki ya ci gaba da shan giya din kuma da ya sha giya din kuma Uthman bin Affan duk da dan uwansa ne yasa aka kawo mishi shi kuma ya mishi gudala to wannan yana nuna maka yadda musulunci yake da wato sassauci ko da an samu wani wanda yake musulunci shi bai tafi to ana za a dan bashi dama a bashi ratan lokaci har zuwa lokacin da musulunci bai tafi wannan mutumi Al-Walid bin Uqba bayan waɗannan abubuwan da muka ba da labari cewa ya sha giyan da sauransu daga baya musulunci yake tutuwa daga baya wato zatan manzon Allah a kansa sai ya gaggata cewa lalle musulunci shi zai ke tutu saboda manzon Allah ba ma kawai baya ya karbi musulunci shi ba har ya dinga bashi wasu aikace-aikace saboda mutum ne da ya jagoranci mutum ne kuma da ya siyasa to ya dinga bashi wasu aikace-aikace ya dinga bashi wasu amana mutum ne mai amana amma tare da haka kuma har ta abin da wani zai iya kushe masa to daga baya kuma a musulunci shi ya kyautatu ya zama wato yana daga cikin zababbun musulmai ba muna cewa nan kamar shi yana da matsayi irin su Abubakar Siddiq ko Umar ba a'a da ma sahabban su ba mataki mataki ne wasu sun fi wasu to amma shi abin da muke son mu faɗa gami da shi wannan bawan Allah shine wato shi ma daga baya waɗannan abubuwan da ake jin cewa kamar yayi laifuka ko kuma ana ganin sahabi da kamata yayi wannan ba to shi ma daga baya ya zama wato wanda musulunci shi ke tutu zabin da ubangiji ya masa na sahabantaka da ya bashi wannan yana nuna maka cewa ubangiji ba zai taɓa bari shi wannan ya mutu ba tare da yana daga cikin zababbun musulmai ba ya zama daga cikin zababbun musulmai kuma ya zama hatta ma fitina lokacin da ake fitinan Ali da Muawiya ai Muawiya dan uwansa ne ai da sai ya je mara Muawiya baya amma duk da haka bai haka ba ya ga bari ya wato kaurace ba wannan fitina din ya kuma je wajen wajen Raqqa ya ci gaba da zama a nan ya rayu a nan kuma wato har wato ajalinsa ta same shi a wannan lokaci a wannan wajen to kaga wannan yana ƙara nuna mana cewa shi wannan mutumi Al-Walid bin Uqba musulunci shi yake tafi ba don haka ba ya cikin wani hikima kawai mu saboda mu wulakata sahabi wa dauko wannan waki'a muna dan mu zage shi ko kuma mu nuna mishi cewa shi gashi yana yin wasu abubuwa ko mu ce sahabbai wato ba su da wata aya ba su da wani zabi da ubangiji ya musu dan haka kamar mu ne zabi yadda zabi ya dauka kowa a cikin mu mu ce wani mutumin kirki ne ko mutum ba mutumin kirki bane zabi ya dauka wani sahabi shi ba ya zama ce shi ma mutumin kirki ne ko mutumin kirki ba ba zai yi haka ba shi sa malaman hadisi idan muka je muka duba littafan su idan suka zo kan sahabi ba sa maganan wani ya wanke shi ko wani ya bace shi a da sun zo su ce ai wani ya da su ba sahabi ne wannan shike sai a wuce wato shi sahabi takan nan ubangiji ya riga ya wanke shi baka bukatar wani ya zo ce maka wani adali ne ko ba adali ba shi sa wato muka dan karanta dumbashi akan wannan wata kila wancan bayani da muka yi wasu ba su fahimce abu sosai ba amma na tabbatar wannan zai karasa wato a fahimci abu Allah ta'ala ya zabe shi tunda Allah ta'ala ya zabe shi kuma ya san me yasa ya zabe Allah ta'ala in ya zabe to ya san me yasa ya zabe ya san ki akwai kima wato gamsasshiya da yasa ya zabe shi a matsayin sahabi shi ma to wannan sahabatakan duk duniya muna san mu hadu mu kai wannan darajar da ya samu sahabataka da manzo Allah ba za mu samu ba ba za mu same ta ba wani wasu abubuwa kuma da yayi wannan kuma ubangiji muna tattauna ubangiji zai yafe mishi balle kuma gashi da ma ya riga ya sarraha wato ya riga ya zama daga cikin fayin musulmai ya tuba ya zama ya musulunci ya ke tutu wannan waƙiyar inda wani abu da zai nuna mana shine wato sahabbai ba masumai ne bane ba ahlus sunna ba ka cewa sahabbai ba masumai ne sahabbai suna iya yin laifi karami ko babba duk wannan suna iya yi amma idan suka yi ubangiji kuma baya bari kuma su saboda ubangiji ya yarda da su dan haka to daga cikin kyawun nagartar zuciyarsu shi daga ba za su tuba idan suka tuba kuma ubangiji zai kankare musu wannan zalimi din saboda haka sahabbai ba masumai bane amma idan suka yi tunda ubangiji ya zabe su falalan wannan sahabbantakan za ta zama ta musu amfani za su mutu idan suka mutu kuma za su mutu cikin lutufin ubangiji da kuma ni'imarsa saboda haka wannan mutumi Al-Walid bin Uqba sahabi ne in ka ji wani hadisi ya kuma wani an zo an ambace shi a wani littafi zaka kira shi ka ce radiyallahu anhu sahabi ne da wato mu tsakanin mu da shi sai dai wato fata alkhairi ba zai yi mu da madanga wato ambata shi da wani mummuna ambato ba amma dai haka zaka ga wasu daga cikin marubuta irin su marubuta na adabi ana musu riyaya mutumin da kwarai da gaske da yawa wata kila yana da kyau daga cikin masu bincike su je su kara bayyana mutane abubuwan da ake masa ƙarya da yawa dan ana masa ƙarya da yawa irin littafin kitabul azani da ire-irensu da suke rubuta labarai da ƙarya ke masa a ce gari na shan giya gashi yana kaza yana kaza yana kaza duk wani wasu abubuwa ne dama masu son su mashi kaki da sauransu dama galibin suka rubuta wannan abubuwan da ba san shi suke ba sai haka ba za ka yi magana daga wajen su wanda shi gashi wanda ya rubuta maka wannan abun ba watakila ba mutumin kirki ba ne watakila addini an soke shi shi ba watakila kuma shi kansa ma ya mashi yin gani dan galibi ana samun masu littafin adabi an ba mutane kirki ba ne wasansu saboda haka wannan gam wato Al-Walid bin Uqba kenan sahabi ne mu ci gaba da yi masa addu'a wasu abubuwa da ya gaza wato Allah ta'ala muna tautar zato mun yi tautar san ubangiji ba zai bar shi da laifi ba muna tautar zato addu'an da bayan Allah suke masa da kuma sahabbatakan da ya samu da kuma falalan aiki da yayin musulmai dan yayin musulmai aiki an bazala ya dinga bashi amana ya dinga rikewa to wannan lallai ake alkhairi ne da wato za ta cece shi insha Allah dan tashin kiyama wata sati kuma an yi ishara kamar mun ce Muawiya bin Abi Sufyan muna magana shi ma mun san shi bai tace ba muna magana Muawiya ba muna magana Abu Sufyan babansa Abu Sufyan shine wanda a farko san da ya aisha san shi ma ai wato an masa tilas ne to amma daga baya kuma sun ce yake fitu amma shi Muawiya ai daga cikin manyan musulmai bayan Allah wato wanda yayi an gani mutum ne mai adalci kwarai da gaske kuma iya jagoranci ko mutum da ya faƙihi masani ba wai jahili ne ba wannan shine wato bayanin da muka ga ya kamata mu yi a wannan bangare insha Allah ta'ala kamar da muka faɗa abinda wato ya tabbata daga aikin sahabbai ijma'in sahabbai shine wato haddi ga wanda ya sihiri a kashe shi haddi ga wanda ya sihiri shine wato a kashe shi sai dai malamai suna da sabani akan cewa idan aka kashe mai sihiri ana kashe shi saboda matsayin kafiri ne kuma ana kan shi a matsayin wato musulmi ne wanda yayi wani laifi wanda ya ci cikisa dan haka idan an kan shi wata kila ya je san lahira musulunci shi ya mushi amfani dan haka wanda shi malami suke sabani ana kashe shi ne saboda shi musulmi ne
haddi aka masa koko a ana masa saboda da bayar ga ba musulunci ne ya yarda ne da ba kuma kamar da aka sani wanda ya rinda a dokar sa shi da kashe shi inda yana cikin wato karshen daulatar musulunci wannan magana ce guda biyu malamai suke da shi sai dai abinda Qur'ani yayin bayani karara wato ta yadda babu wani sofadan shakka shi ne duk wanda yayi sihiri a lokacin musulmai mutum asalin sa musulmi ne a gane ya dan muna maganar musulmi wanda yana wato cikin gida na musulunci yana kuma kallon gabas shi ma yana yin sallah amma sai aka same shi ma yana yin sihiri wato mai fita daga musulunci din ba wanda za a yi amfani da wasu kibauko wasu shafe-shafe ya shafa a jikinsa ya sa hannunsa a wuta ba irin wannan ba a sihiri za a yi amfani da kwamfamai da shedani to wannan abinda Allah ta'ala ya faɗa a Qur'ani dalili karara shine wannan ya fita musulunci saboda Allah ta'ala yana cewa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra Allah Sulaiman bai kafirta ba shedani sune suka kafirta su sai koya mutane sihiri dan yu'allimuna an-nasa as-sihra anan da Allah ta'ala ya faɗa in wato yana faɗin dalili ne ana kiransa jumla ta'aliliyah kamar an ce ne walakin ash-shayatin kafaru to me zai suka kafirta sai Allah ce yu'allimuna an-nasa as-sihra suna koya mutane sihiri kaga idan an ce wanda ke koyar da sihiri shi kake abu da musulunci to ina ga wanda shi yake sihirin ba kaga wannan shi mai ba ulama ya zama wato ba musulmi ba saboda ba sai dalu su suke kitsa wannan sihirin idan suka kitsa kuma su koya wa mutane sannan kuma in sai an je an yi musu abin da suke so kuma su wasu biya bukata saboda kaga sai suka fita cancanta su zama sun ba musulmai ba sannan kuma a can gaba idan ka je Allah ta'ala na cewa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur kaga ana shi ma aya ce karara da yake maganar kafirci cewa waɗannan Harun da Maruf ba sa koya ma kowane ɗaya daga cikin mutanen nan wanda yazo yana son ya koyi badala ya koyi banda to idan suka ji za su gaya musu cewa inna ma nahnu fitnatun fala takfur mu musako ne saboda jarabawa ubangiji ya san jaraba bayi ne kar ka kafirta kaga wannan yana muka cewa wato mutum ya je ya cewa zai koyi sihirin kanshi to na kafirci ne idan wato zuwa ka koyi sihirin ma shi kanshi ya zama kafirci to ina ga shi kanshi ba mai sihirin shi ba shi malami ne ba wadanne shi ba kaga wannan shi ba ba ulai ya zama ba musulmi ba sannan kuma wannan ayin da malai ya kawo mana wala qad alimu la baytarahu malahu fil akhirati min khalaq ai sai san cewa duk wani wanda wato ya karbi sihiri din ai ishtarahu qabilahu duk wanda ya karbi wannan sihiri din ya karba ya ga shi kawai bari ma ya amsa da kudin sa yaje kamar ya je ta kasuwa ne da hajan sa yaje ga kudin sa yace ina sihiri aka bashi sihiri ga kudi shi kenan sai ya amsa ya dawo to wanda yayi wannan Allah ta'ala ya cewa malahu fil akhirati min khalaq ba idar bu alajira ma mali da wannan aya yake amfani da shi wajen cewa duk mai sihiri dole sai an kashe shi saboda Allah ta'ala ya ce ba idar rabu to rabu a duniya ba idar shi ko alajira ba idar shi kaga ba musulmi bace da banda ita kuma can gaba kuma Allah ta'ala ya cewa walau annahum amanu wattaqu lama zuwatu min indillahi khair inda sun yi imani sun yi takawa to abinda za su samu wajen ubangiji ya fa alkhairi to kaga anan wato mafhumul mukhalafa na ayan shine wanda ya je karbi sihiri ya je wato ya ce a musu sihiri ko yayi sihirin da kansa to kaga wannan shi bai imani bai takawa ba bai imani bai takawa ba wannan waje je ne da malamai ke fada waje guda hudu da Allah ta'ala ya nuna karar cewa wanda yake sihiri ba musulmi bane ba saboda haka idan an kashe shi za a kashe shi ya zama murtaddan ne wato yayi rida ba a matsayin cewa shi musulmi ne wanda wayan an kashe shi kina wanda laifin sihirin nashi ya riga an mishi wato hukuman sa in yaje lahira shi kenan kuma yawo saboda ai shi abin da yake yi ba zai yi wannan aikin ba face sai yayi wato shirka shi sihirin a karan kansa shi da ba zai yi ya ci ba sai an yi wannan shirka din sai dai an nemi taimakon aljanu an yi isti'ana kenan sannan kuma sai kuma mutum ya nufaci aljanu da wasu nau'i na bauta to kaga an yi ma Allah ta'ala shirka addu'a mas'alar da ibada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga duka bangare na jaffa guda biyu na bauta sun rushe a cikin sihirin saboda haka shi ba duk wanda ya wannan kaga ya zama ba musulmi ba ba bambanci ga wanda ya je ya zauna ba wani gunki yayi wannan yayi sujada har ya ce shi musulmi ne da ga wanda ya je ya zauna ba gunki yayi sujada kaga zama musulmi ba ko za a kashe shi an kashe kuma za a ce mishi shi ma wannan wai wannan kashe da aka yi shikenan wani fa wai hukuba sa bane kenan in ga lahira shikenan kuma ya sha a'a yana an yi lahira ya mutu a wutar ba musulmi ba to shi ba ka bi sihiri ba su da bambanci saboda shi din ma shi ba sihiri wa tsafi yake yi afwal ba shirka yake yi yayi ma Allah ta'ala shirka a ibada yayi ma Allah ta'ala shirka a wajen ruku kuma to bangaren ruku guda biyu da anan ake bauta ma Allah duk yayi shirka haka wannan shi ne mun baba Abdullah shi ba ya zama wanda yake ba ba musulmi ba sai sai wato mazala kuma kaga a cikin hadisi yayi hukunci cewa duk wanda yaje ma a wani boka ko dan duba har ya gaskata shi da abin da yake faɗa to ya kafirce abin da aka sakar manzon Allah mazala yake ya kafirce kaga wannan lamce cewa ya kafirce gara shi karara mazala yayi ya faɗa cewa duk wanda ya zakke ba irin wannan laifi to ya fita musulunci kuma kamar yadda muka faɗa wannan da shine Imam Malik yake kafa hujja dan cewa la halaka lahu da aka faɗa da kuma cewa wato ya kafirta to lalle dole mu sai a kashe shi da zaman murtad a Imam Shafi'i da wasu daga cikin Shafi'awa kamar yadda muka faɗa a baya su shine suke cewa wai sai a ji a duba a ga sihirin nashi ya jibinci shirka ko bai jibinci shirka ba to muna wannan suna maganar wai sihiri kenan a babul luga a luga ta da sihiri na da fadi za ka ce sihiri wani ira wani sidabar ne kawai sidabar ne kawai to wani sidabar kuma zai iya zama tsafi ne zama tsafi ba amma tsatsiban duk sun ittifaki akan cewa duk wanda ya tsatsiba yake yi hudda da aljanu yake yi to wannan shi wannan ai ba ya za a zama musulmi saboda wannan shedanu ba sa ba wanda zai zama annabi Sulaiman a yanzu kawai ya zauna ya ce shi ya zama shafaffe kawai za su rika masa hidima a jinin su masa hidima kawai haka nan saboda shi ya da wani matsayi ina aljanu ba su maka hidima ba da ba tsakanin aljanu da mutane a tsakanin mu akwai hasada to in ka ga suna maka hidima to kana musu abubuwa ne ko dai wato ɗayan biyu duka sai kai musu ka je ka roke su su maka wani abu sai su biya maka bukatunka sannan kuma sai sun bautar da kai kai ma je ka yanka je ka san da wasu abubuwa je ka kulla wancan je ka binna wancan to wannan abin da ga musu kuma shine shi ma bauta ne wannan ai bauta da Allah ta'ala dama ya bautar da mu da ire-iren waɗannan abubuwa je ku sallah je ku roka je ku kalla gabas je ku yi safa da marwa je ku kaza je ku kaza ku yanka duk wannan Allah ta'ala ya bautar da mu da wannan ne saboda haka duk wanda ya ma Allah shirka a wannan to shikenan kaga bai da wani magana akwai bana shi kuma akwai hadisi da manzo Allah yake cewa hadisi ne jayyid manzo Allah cewa laysa minna man tatayyara aw tatayyara lahu baya cikin wanda ya canfi ko aka masa canfi akwai irin canfin da idan mutum ya dafa musulunci in Allah ya muka zo babu nan za mu sake kima magana akan canfi musamman canfi da yake tunanin cewa ai wato warin nan shine kadai mai yi ko kuma in kawai ya zo fitowa da ya ga tsuntsu ya bi dama sai ce kawai wannan tsuntsu shike rike alheri sa baki daya ya dauki alherin baya bashi to kaga wannan ba Allah shirka ba farkon lamarin da yake canfi din ba zai zama shirkan ba shirka ce karama wannan ba shirka ce babba ba amma zai zama shirka babba idan zuciyar shi yana taya ga wannan tsuntsu ko kuma wannan hayaki da ya gani ko wannan kuturin da ya gani ce ai da wani abu kuma cikin wannan to idan zuciyar mutum yana taya da wannan zai iya zama shirka babba to mazala ce laysa min daman tatayyara aw tatayyara lahu aw takahana aw tukhina lahu ko yaje ce a masa duba a mashi bokanci ko shi kansa ya zama bokan mazala ce baya cikin mu aw sahara aw suhira lahu ko wato yayi sihiri ko aka masa sihiri wa man aqada uqra kuma baya cikin mu wanda yaje wani kullu kullu yaje wani kullu kullu ko laya ko meye ko guru ko babu sunan sa mutum ya wani kullu kullu mazala ce baya cikin su wa man ataka hinan duk wanda yaje mu boka fasaddaqahu wato ya gaskata shi bima yaqul da abin da yake cewa faqad kafara bima anzalallahu anzala ala uzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya kafirce da abin da aka saka mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne jayyid imam al-bazzar at-tabarani su yaftar da shi ta hanyar wato ishaq ibn rabi daga hasan al-basri daga imran ibn husayn sanadin sa akwai inqita'i imran ibn wato al-hasan al-basri bai saurari hadisin imran ibn husayn ba amma hadisi ne hasan bi shawahidi kai ita hasan sahih ba saboda hanyoyi da yazo akwai ta wani hanyoyi da aka samu akwai hadisin Abdullahi dan Abbas hadisin shi yana wajen Imam al-Bazzar da at-Tabarani ana rawaito shi shi ma akwai yar magana a sanadin sa amma raunin bai da karfi saboda haka za a yi hada su da wancan hanya zama sun zama hujja banda shi kuma akwai hadisi da yake rawaito daga Ali bin Abi Talib shi ma a sanadin sa akwai su at-Thalibi da dalibin sa sun ma da'ifi ne amma waɗannan hanyoyi guda uku idan ka hada su zama hujja cewa lalle mazala ya faɗi magana cewa duk wanda ya je wajen matsafi ya gaskata shi to ya kafirce da abin da aka sakar manzon Allah kaga wannan yana nuna maka karara kafircin boka kafircin boka sannan banda shi akwai hadisi da Imam Ahmad ya rawaito shi Imam Ahmad da wasu daga cikin malamai Imam Ahmad ya fitar shi daga Yahya al-Qattan daga Auf daga Khilas ibn Amr al-Basri daga Abu Huraira Abu Huraira yake cewa mazala ya ce man ataka hiya al-awar rafa duk wanda ya je wajen dan duba ko boka alkayin shine wanda wanda wasu malamai suka ce shine wanda wasu suka ce abu da mutum daya ne alkayin shine dai alkayin al'arraf alkayin da annahu takahalu yana cewa yana ba da hasashin cewa kaza zai faru gobe an ji ba kaza 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 da sauransu ko kuma wani akaza ya faru jiya al'arraf shi ma wanda yace ya sani daga ba'd fani wasu suka ce ba nasu daya wasu suka ce a alkayin shine wanda ya san abin da ya faru a gaba a baya wasu suka ce al'arraf shine wanda abin da ya san abin da ya faru abin da yake fadin cewa abin da zai faru a gaba amma ji da aka dan aka cire daya aka amfani da daya to ana nufin duka biyu sai aka dan boka da wani dan duba duk wannan wato musamman al'arab suka zo suna neman su ce ya gaya musu in wani abun sa ya bace ko wani raƙumin sa ya bace su ce wai a ji a duba ga yana raye ko baya raye kuma yana wannan nahiya yake sai je ce to gaje ka duba nahiyar kaza al'arab kenan to wannan shi ma kansa wannan duba bazala ya hala shi bazala yake cewa duk wanda ya je wajen kahina aw arraf bi sadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad ya kafirce abinda aka saka manzon muhammad wannan shi ma sanin sa akwai ittiba'i ikhlas bi sarari abu hurairah ba amma wadannan hanyoyi guda uku an samu daga abu hurairah an samu daga abdullahi ibn abbas an samu daga ali ibn abi talib an samu daga shi umar bin husayn wadannan hanyoyi guda uku ko shakka babu a wajen malaman hadisi idan ka hada su dole zai sa ka bincewa magana ce ta manzon allah shi sa malamai suke cewa wannan hasanun sahihun ne wato hasanun bi majbu'i tuluqihi sayyiban min jihati thubutihi ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam so la hadisi ne da ya tabbata cewa duk wanda ya je wajen dan duba ko wajen wani boka ya gazgata abin da ya gaya masa kuma akwai wanda dama zai je wajen bokan bai gazgata shi ba to ya gazgata manzala ka cewa ya kafirta wannan ba ana magana wanda ya je kenan Allah ya tsare akwai kuma wani hadisi da ya tabbata kuma a cikin sahih muslim shi ba makamancin wannan sai dai shi akwai dan sauci da aka nuna hadisi da yake cikin sahih muslim shine manzala cewa man ata'arrafa duk wanda ya je wajen boka fasalahu yakan shi ya tambaye shi kan wani abu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman bal aka rubuta sallar sa ba kwana 40 kwana 40 anan kaga ba ana maganan da aka ce ba aka rubuta sallar sa kwana 40 ba cewa kai la tuqbal lahu salatun bal aka wata sallah ba duk wata sallah da zai kaga anan fa da nafilan sa da farillan sa ba za ka karba ba wannan wato in mun dauki sallah da ma'anarta da aka da shahara a shari'a kenan cewa idan mutum yayi sallah ce ba za ka karba ba wata kila yayi sadaka ko wani abu a karba wasu kuma sai suka ma su ce a anan salatu ana bugar wata qurba duk wani kusanci da zai mu ubangiji Allah ta'ala bai karba ba a wannan kwanaki da 40 wala kwanaki 40 kaga wannan wato ba karamin matsala ba ba dan suka ce duk salatu tana magana addu'a saboda as-sala a fita ka zo da ma'anar addu'a da can ayin da Allah ta'ala yake cewa manzo Allah wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum ai ka musu addu'a ba kai sallah aka musu addu'a sai ce salatu anan jiki tana magana du'a wa masala da ibada Allah ta'ala bai karba ba baki da to idan bai karba ba kaga me mutum zai yi kenan dan da ma duk ibada ba ta wuce da biyun nan to Allah ce bai karba ba kaga kwana 40 mutum zai yi baya karba ta fadin masa ne shi kidan ba sai yayi ba a dole sai yayi idan bai bayar da zulubin kin yi ne idan da zai ce shi ba zai yi ba to Allah ta'ala zai kama shi da zulubin wato kin yin wannan sallah din kuma wato Allah ta'ala zai ajiye a bakar da shi to kaga wannan yana nuna maka wato yanayin girman wannan laifi sai dai anan iska malamai suna ana kawo iskali a hadisi kaga anan a ce kwana 40 wato kila kwana 40 da dai kaga a karba kenan kaga ya dawo sun ci kenan can kuma a ce ya kafirta to malamai shine suke magana wai to ya abin yake wannan abinda yake shine wato duk wanda ya je wajen boka ya gaskata shi da abinda yake faɗa cewa shi wannan bokan ya san gaibi cewa abin da yake faɗa nan wannan gaibi ne da yake kokkoso yaje ya sani kusan kwace da ubangiji san gaibi shi ma ya san gaibi to wannan ya fara sulunci saboda wannan qayyata ayar qur'ani ne qayyata Allah ne da manzon shi Allah ta'ala shine yake cewa qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibi sai Allah to kai kuma yanzu ka ce wani ya san gaibi ka gunta ya fara sulunci kenan tunda ya kaita Allah ta'ala yana cewa inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير الله تعالى wannan aya yana ya fadi mafatihul ghaibi wato mabudan ghaibi guda hudu yake ta ba wanda ya san su sai shi to kace kuma boka ya san ɗaya daga cikin wannan abubuwan to mutum ya fahimci shi wannan shi ta malamin suka kaga wannan shine hadisin cewa fa saddaqahu bima yaqul ya gaskata shi kaga nan ayi magana tasdiki ne ayi gaskatawa sai in ya ga maka wani abu da zaka ce kai gaskiya ko kai ƙarya to shine wato kafirci ke zuwa ila an fahimci abinda malamin ke faɗa na farko saboda haka duk wanda yake ji cewa bokan ya san gaibu kuma ya gaskata tashi wannan gaibun da ya faɗa yace ina ai kaman yan kawun ka an ya faɗa ai kin da ya faɗa wallahi na yadda to shikenan tunda kace ka yadda shikenan ka yi imani da shi ka kafirce ma Allah kuma wannan fita ne fita da wato babban fita kenan musulunci ne wato kafirci ne babba wannan wanda ke fitar da mutum daga milla daga wato addinin musulunci wannan kamar yadda muka sha faɗa idan sharɗai sun fita idan sharɗai sun cika kuma duk wani uzuri ya kawo sharɗai daga cikin sharɗai shine wato ya zama ya sani daga cikin sharɗai shine wato ya zama da hankalinsa daga cikin sharɗai shine wato ya zama yana sani ba ya manta ne ba daga cikin sharɗai shine kuma ya zama da zabinsa daga cikin uzurin da ake sanya kawo shine wato ba jahili bane daga cikin uzurin kuma shine ba mahaukaci ne ba ba wai ba yake yi ba ba kuma bacci yake ba sannan kuma daga cikin uzurin kuma shine ba mantawa yayi ba ba tilas aka masa ba to waɗannan sune uzuri da malamai ke kawowa banda su akwai wasu da malamai ke kawowa ba kuma abduhul ba rudewa yayi ba misali ya rude kawai ya faɗa wasu magana da ko kuma yaje da ya faɗa kawai sai kawai ya faɗa maganar hakan wafi ya riga ya rikici ya rude wanda hankalinsa ya fita hayyacinsa to in ba irin waɗannan abubuwan da malamai ke kawowa ba wanda ya je wajen wani wanda yake da awan gaibi ya faɗa mashi wani gaibi amma duk da aka yi ce ya gaskata ya ji ina ai shi dole abinda ya faɗa daidai yake shi ma ya je ya leko to wani abu kamar ji saraka ya riga da awan cewa ai wani ya zo ya bashi wani allo kuma da ya je ya bashi wani allo shi ma ya je ya leka ce ya san gaibi to duk wanda ya ce wai wani ya bashi allo da ya je wani wurdi wani ya bashi wani allo da ya ce wai Allah kuma duk abinda ake cikin Allah duk wani abinda zai faru ne a duniya nan gaba kuma yayi da cewa wannan shine gaibin ubangiji ne wani abu cikin shi Allah ya tsare babu wani tawili saboda mazala cewa ya fakare kafara ya fita musulunci abu nabi da malamai ke kawowa shine wato ya tambaye shi ya gaskata shi ya wato kuma sannan ya aikata abin da yake umurtar shi da shi na shirka ya ce je yanka ya ji ya yanka ya ce je kulle kulle ya ji ya kulle kulle ya ce je binne binne ya ji ya binne binne to kaga wannan shi ai na farko yayi a kudurinsa na zuciya ya fita musulunci sannan kuma aikin sa ma ya fita musulunci kudurinsa na zuciya yanda ya tsammani cewa na muka ya san gaibi ne shi sa ce yace masa yayi wani abu sannan kuma a aikin sa kuma shi ma ya fita musulunci ta yanda yaje yayi yanka ba dan Allah yaje yayi yanka yana mai ma'ana shirka da wannan yanka din sannan shi ma wannan ya fita musulunci wannan fa ana magana wanda yaje yake nan ba fa shi bokan mai mun ga maganar bokan muna maganar wanda yaje wajen boka yanzu masu zuwa wajen bokan ba muna maganar bokan ba yanzu sai wato abu na uku da malamai ke kawowa shine wanda ya tafi ne ya isa ya tafi wato wurin cire tsammani da ya tafi ya cire tsammani wani fagamiya na da duniya ya dame shi to kaga irin wannan ko ma mai kowa ya gani kawai irin wannan sai kaga ya ji ya ce ya da wata matsala yaji me zaka ce to da yaje sai ya faɗa masa amma da ya faɗa masa nan da nan sai hankali amma ya san bokan ne wakila wani ne yace ai ka zo ka je wancan din ka tambaye shi ka ji me zai ce maka wakila wani ya matsa mishi amma duk da haka dai saboda yana cikin wato matsi na rayuwa sai ce shi bari ya je to da yaje sai ya bashi labarin gaibi din ko ya bashi labarin wani abu amma da ya ga maka ya masa sai kuma ya dawo wato ya sha jinin jikin sa daga baya sai bai gaskata shi ba to wannan zuwan nan da yayi shi kuma ba za a karɓi sallar sa da kwana ba kaga shi wannan ana magana ya faje ne bai gaskata ba shi a dan hadisin muslim cewa yi mana ta arrafan fa sa'alahu an shay'in ya tambaye shi wani abu ba ai magana ya gaskata ko bai gaskata ba dan haka magana ya gaskata ba shi ake magana ba in ya gaskata wannan shi ake magana ta musuluncin sa amma da yaje shi sai bai gaskata shi ba wataƙila ya je wani ya matsa mishi je mu tambaye wannan tan mu tambaye shi yace a ya haka yace mu je to zuwan nan da yi ko da aka gaya mishi bai dama to wannan kwana 40 za a yi ba a karɓi sallar sa kuma sai ya yi ta wannan shine saboda wa ai shi din ma wato ya sa abu Allah da zuwan sa wannan laifin din karɓar sallar sa na kwana 40 na zuwan sa ne laifin fita musulunci kuma shine na kuzurin zuciyarsa da jin cewa shi wannan ya san gaibi wannan shine abin da malamin ke faɗa kaga wato abraza na faɗa yawa sai abu na gaba da malamai ke magana wannan kuma shine galibin abin da zaka ga halin wato anan ba muna magana cewa galibin ga magarin mutanen ba zuwa wajen boka yana kai ya kace sun musulunci ba kamar da muka faɗa akwai sharrai sai kenan sun cika sai kuma uzuri sun kawo
a da yawa malaman bamu ga bamu ji a baki a bakuna su suna cewa ba su ruwa kai tsaye sun fita musulunci ba saboda idan ka duba za ka ga akwai dan uzurin ka nan da zai yake banda jama'a daga ciki akwai wanda galibin masu ba wurin bokar jahilai galibin ba wata mace ce an ya da mace ce ai ta zo ta tashi ko kuma wani jahili ne wanda shi ko wani sha'anin kasuwar shi ta ya tashi a gaba yake ganin wannan abin ita ce hanya mai fullewa kuma abin da zai ƙara nuna maka cewa suna kifa su ba daidai ba ai ce musu ke wannan ilimi ilimi ne na ladini ilimi ne na wato na malanta ilimi ne hasali ma wannan ilimin Allah ta'ala ne ya halatta shi kun shi yake cewa ayi shi ko masu ba su wannan ilimuka wannan Allah da suke cewa ana ba su mala'iku ne ba kamar da makanta wannan tafi na albuni fitowa yake mala'ika zai sako ko adabu halu ne sako ya baka wani Allah ko ya ce kai wani abu ka ce kai wani abu to kaga su masu zuwa irin wannan idan kana tattauna da su ce maka za su yi ai wannan abin da suke yi su kansu wani ilimi na musamman shi kai ne baka sani ba to kaga ta wannan bangaren shi an kiba shi ba daidai ba kai tsaye ba za ka siyasa ya fita zinci ba amma kuma yana jin malamai suna cewa haramu sai ka shi kake wannan akwai zinubi mai tsirman gaske amma wai ta musulunci shine ake cewa to tunda akwai wata shubha to kai tsaye tunda musu imani shi yaqini ne wato kaida shine idan mutum ya ce yace shi mu'min da yaqini yace ni musulmi ne to ba za ka fitar da shi daga shubha da kai baka tabbatar ba idan akwai ta shubha ko yaya to kai shiru kai gum in ya je wajen ubangiji sai ubangiji shi ya bi ka sanin akwai shubha an babu ta sai ka dan shi ma kowa ba ba mura wake kowa da kowa ne ba tabbas cikin masu wa akwai da aya musu wa'azi kuma sun ji da kunnun su kuma wato ubangiji ya san cewa tabbas wato hujjar ta tsin amma din da aka yi kunnin abin da ake kunnin washe mu ya tafi to kaga shi kenan in ya tafi shi ya ce ya muka sannan kuma wato duk wani wanda yake da jahilci yake zuwa ire-iren waɗannan mutane abin da ke wajibi ga duk wani wanda ya sani shi da tsaye masa da hujja in an tsaye masa da hujja tabbas hujjar ta tsaye a kansa ya fahimta an masa duk irin bayanin da za a masa amma da ya joge yana jin cewa shi ina wato rayuwar shi ba ta cika ba ba zai cika bukatun rayuwarsa ba sai ta wannan hanya to shi ma wannan kaga shi kan shi kafirci da ganga wannan kuma wato sai dai a yi ta masa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya tsare tsare mu sai abu na gaba na daya biyu uku na hudu da malamai ke magana shine wanda zai tafi wajen boka saboda ya jarraba wannan bokan saboda ya nuna cewa shi ba yana kan komai ne da ilimi ba ya nuna kaskantar da shi wato yaje kila ma saboda wasu ya gausu yin imani da shi sai ce to ku zo mu je wajen shi da aka je wajen sai ce to meye kaza meye kaza meye kaza da ya faɗa ce to ƙarya kake kaza ne da ya faɗa ce ƙarya kake saboda ya kasarta da shi gaban kowa to wannan malamin suka ce shi wannan ma lada za a bashi ba komai a kasa shi wannan lada za a bashi ba saboda wannan yayi jihadi ne jihadi yayi da bakin sa jihadi kuma yayi da hannun sa jihadi yayi da kafarsa ya dai tashi ta fita hujja kan wannan shine manzo Allah ai ya tafi wajen Ibn Sayyad akwai Ibn Sayyad wani yaro daga cikin Yahudawa na insha Allah za mu karanta hadisin sa kafin mu karkar wannan magana kan sayyidi da aka haife shi farko da aka haife shi ai zamanin ko shin da jagal saboda aka haife shi da ido daya idan ya wani bulluko kuma dan idan kuma a shafe sannan kuma yaro aka dinga shidanu kwankwame suka dinga hawa kansa tun yana rasa dan gani kawai kwankwame sun hawa kansa kawai yana yin wasu sakulli iri-iri zai faɗi magana yau yayi gaskiya gobe dan yin ƙaryansa gobe yana yin wasu abubuwa ne to sai in musabai hankali ta tashi kan wannan to maza da dole ya dinga yin ayari yana zuwa yana jaraba shi to wannan dajjal ne ko dai wannan muri kawai yaro yadda ya kwame ki sun su mai su koya mishi tsafi to shi to har wata ne maza da cewa ka imani da ni cewa a dare imani da kai a matsayin annabi larabawa wanda shi ba zai imani da shi ba sai shi ba shi matsala to kai ba ka imani da ni yaro ne ka nemi lokacin yaro ne kai ba ka imani da ni sai maza da ce a ni ne yi imani da manzannin Allah wato kai ma kai ba manzo Allah ne imani da kai in kuma kai ba manzo Allah bane ban imani da kai ba to shine sai maza Allah ya jarraba shi ya dinga jarraba shi saboda ya nuna wato ƙaryansa to kaga yanzu wannan abin da maza Allah ya yi za ka ce ya je wurin boka ba shi yanzu ya je saboda ya jarraba shi saboda kuma ya nuna cewa shi ba yana kan komai ne ba insha Allah ko da damar ta a tana mu za mu karanta hadisin wannan babun Allah saboda ko sai sai guda uku da nake son kafi ba wannan babun mu tsaya akan su watakila shi in mun gama wannan babun akan su za mu tsaya akwai masala na Harut da Marut akwai wannan masala na Ibn Sayyad akwai kuma masala ta guda daya wani asali ne na Aisha
ya da dan iskali kware daga sai ya kamata makaranta shi saboda masu fitina saboda kaga wannan shi wato baya cikin abinda malami suke cewa wato wanda yayi wato yayi zinubi bal mala da za a bashi to waɗannan sune halaye guda hudu da malami suke kawowa kaga a halin biyun farko ko ukun farko adam mutum ya tumsin shi yayi su ko ji halin biyun farko ya mutum ya tumsin shi hali na uku shi wanda zai je a jahilci ko wani abu hali na hudu kuma shine wanda zai je ko da wannan uzurin to kaga shi wannan malala ne samu insha Allah ta'ala to sai abinda zamu yi magana na gaba shine nan kaga mun yi magana kan hukuncin matsafi da a cikin gidan musulmai shi musulmi ne yana kallon gabas amma sai ya tsafi za a kashe mu ɗayan kafiri ne murtadi to yanzu kuma in aka samu kafiri shi kuma yana yin tsafi ai kaga kamar da muka faɗa kusan waɗanda Umar yasa aka kashe ai duk ba musulmai ne ba kusan duk ba musulmai bane in ka duba siyakin hadisan za ka ga ba musulmai ne ba wannan akwai shi ma magana da malamai ke yi a wannan babu amma dai abinda yafi inganci shine wato idan kafiri ne shi dama can ai ya kafuta da kafucinsa yazo yana yin wasu abubuwa wato sihirinsa to ba ruwanmu shi ne zai cakale mu ba dama kuma ai baka rabawa duk masu tsaron gidaje na gumaka adam matsafa ne duk matsafa ne kuma yayin da aka yi wannan wato aka sa musu wannan alqurba din wannan kusanci ake sa musu ai su sai wasu abubuwa kuma a ga mulkin kamar yayi wasu abubuwa kuma adam matsafa ne amma kaga wato ba a ce za a je wajen su saboda su takale mu ba kuma wato abu su ya shafa inda kawai suke yi wannan kaga idan ba su yada ba kenan in suna kakashin mu ba su yada ba tsakanin su suke kayan su kawai sai nasu ya nasu to amma idan ya zama shi kuma suna yada wannan sihiri a ban kasa a cikin al'umma ana gani wanda za a kashe shi wanda za a kashe shi ko kuma a kawai wani ya zo kawai ya ce me ya hukuncin yan uwan shi suka kawo shi suka danko shi suka ce gashi an kawo wajen limamin musulmi shugaban musulmi gashi wani yana yin sihiri to in dai sun zo to za ka musu hukunci da gurin Allah ne kai kamar yadda manzo Allah haka yake yi idan yayin da yan gudawa ba su zo wajensa ba zai ta su dokansu su je su shashara lokacin ma da suke so shi kenan amma suka zo wajen manzo Allah su yana musu doka ne dokan Allah to idan wani ya zo ya dinga yada zihiri a baka sashi kuma ya zama wato yana neman laye ta mana gari ya halarta maka ba shi maka shi saboda wannan shi doka ta musulunci kuma musulunci ya adu wala yu'la alaihi shi ke zama a sama ba ya zama a kasa wato shi yayin da yazo yana yada wato bannan sa to yanzu kaga yana sai nuna cewa shi ba yana sama da musulunci kenan kuma bai isa ba wannan shi ne abinda malamai ke faɗa kuma kaga wannan shi za a fahimta abinda Umar yayi Umar abin da ya aika yake cewa aje a duba wannan babu zawon da ake a masu sihiri sun ga sihirin nan abin da aka fahimta shine sai yana yakawa ne kuma shi ma jindul khair wanda ya kashe kaga abin da zaka fahimta shi ma ai zuwa yayi wajen gaban jama'a ma har yana yin wani majigi da shi kaga wannan ayyukan da yake sai kawo yana sai la'ata kan kullum mutane cewa suka yuhil mauta yana rayar da matattu kaga wannan dole a kashe shi abin da mutane cewa shi gajeyye ne shi ba haka zalika sauran wasu akare da zaka samu an kashe zaka samu ba wai asali ne mutum ya je ya killace kansa saboda shi ba musulmi ba amma yana tsafi ya killace kansa aka ce bari a kashe shi a'a an bashi shine je takalo musulmai to ya takalo kuma za mu shi doka ne yake daidai da namu doka ne yake daidai da musuluncin mu a wannan kamar da muke da yau na tawa malamai sun fitar da wanda ke shi kawai su dabar sa yake yi wato yaudara yake yi abin da ake cewa illusion din da wanda zai dan sa wata abin magunguna a jikinsa ko wani abu wannan ba shi ake magana ba ana maganar sihiri da tsabi da alƙamati wannan shi muke magana duk wanda yayi to ko shakka babu wato in ba musulmi bane ya zo ya da wannan bannan abin kasa za a kashe shi wannan kuma abin da kai Allah maka za a kashe shi ba kaga wannan ibnu sayyid ma zalaka kashe shi ba abdullahi da umar dan kaza bika cewa ma zalaka ba da umari in je in kashe shi sai ki cewa in umar idan dajjal ne da gaske idan ka je kan zaka kashe shi ba ya fi karfin ka in kuma ba da jadin bane to ba kashe shi bai da amfani na farko ga shi yaro ne karami a lokacin da yake neman balaga sannan kuma kaga yayi da'awa annabta ba sai wai kai da ni ma annabi ma manzo ne yace manzo Allah sannan kuma gashi yana kuma tsafi yana mu'amala kai da dan kwama kaga duk wannan dalili ne sai aka kashe shi amma kuma tunda shi bai baka musulunci ba tukuna shikenan kaga bai shi yana da magana yaje farko ce masa kai imani da ni wato da ya ce yayi imani shikenan kaga za a fara hukunci na musulmai kenan kaga ai dole ya bar wannan sihir zina bai imani bai za ana magana sai ya kai imani sa da kuma ai magana ya bar wasu abubuwa kuma da su saboda haka wanda yake ba musulmi ba shi wato ba za a far kai tsaye ba a ce za a je wajen shi wanda yake wani babu ne yana yin wasa tsafan sa ko wani yana yin wando dallin sa ba roba da shi ne bai taba amma amma yanzu yana yin wani wani mai ta a garin mu shi yana yin wani mai ta da zarar ya je ya ga wasu yara kawai sai yara su bada arsu biye a ce wai ya wai kurwa ce a shikenan inda shugaba na musulmai sai a kama shi a sauke kansa in aka sauke kansa insha Allah wannan kuran kowa da kowa kuran kowa da dawo in kuma in kuma wato ya je ya karɓi sun ci sake to shikenan duk wannan abin da kai ka bar shi shikenan wato tunda kai imani musulunci kuma yana wannan sai matsala ta gaba da malamin ke kawowa shine wato shi wannan misirin ana neman tubarsa ko ba neman wato ana za a ce ya tuba tukunan kama kashe shi an ji an kawo misirin ne gashi lalle sihirin yake yi abinda ake cewa free fallen ne an kama shi tabbas gashi lalle sihirin yake yi to da aka kama shi wato idanun da ubangiji ya yada a baka sarar da an riga an kama shi to da aka kama shi zai a bashi hukunci to za a bashi dama ya tuba ko kuwa a kawai za a aika shi ne kai jumhur malamai suna cewa na kashe shi kawai in sai imam malik za a kashe shi saboda ai shi ba kamar zindiki ne za a san tubarsa ne galibi da yawa su tuba ba za a sani haka wasu ke cewa ba a sani sannan kuma in ma an kashe shi in ma ba a kashe shi ba an bashi an ce an karɓi tubansa ya tuban da gaske wannan ilimin muka da yayi sani da kuma wannan mu'amala da yayi sani dake da kwankwamai ba za su bashi ba aljanu ba zai wahala su bashi saboda haka ko a mafarki ko a wani abu sai ya danga wasu abubuwa da wuya dai ya mai imani da Allah face yana dan hada Allah da wasu abubuwa kuma wannan wasu daga cikin ra'ayi wasu daga cikin malamai ne da suke fadin cewa ba za ka karɓi tuban shi ba babu amma ya da riwaya guda biyu riwaya cewa karɓi tuban ɗaya yana cewa ba ka karɓa amma galibin ba ka tawo imamu Shafi'i da riwaya daga imamu Ahmad da wasu daga cikin malamai suna cewa a wanda kamar shirka ne in dai har dai yan mutum da yayin shirka za a ce in yace la ilaha illallah muhammadu rasulullah za a ce an haƙura ko kuma mutum yayi ridda in yayi ridda shikenan za a bashi dama ya dan tuba ba kan shi za a kai tsaye ba to shi ma ai wannan shi ma yana dalcin babu riddan ne da haka dan me ba za a karbi ba za a karbi tubansa ba kuma su imamu Shafi'i ke cewa ai ya tabbata wannan masu sihiri ne lokacin annabi Musa da suka yi imani da annabi Musa ba shikenan kuma shike an daina magana sihirin ba an daina magana sihiri saboda haka duk wani mai sihiri ya kamata a karɓi tubarsa in babu wani tuba babu wani aiki da infati ya tuba in dai har wato wani mai zaɓi ubangiji kai tsaye zai ce ya tuba za a bashi dama shi ma ya tuba to kaga mai zaɓi a wala shi ma bai sihiri Allah ta'ala bai sha maka wani laifi ba a ban kasa yace ba a tuba baki dai har shi kana tuba ka duba kaga yayin da yake kawo tsiyatafu na ahlul kitabi ya rinka kawo ya rinka kawo ya rinka kawo sai ce afala ya tubuna ba za su tuba ba kaga shi wato ana son a karɓi tuba kenan tuban yana da amfani illa iya ka dai za a ci gaba da dan kallon sa kwarai daga sai a ga tuban nasa daga sai ko ba daga sai ba idan daga sai shi kenan ko ba daga sai ba shi kenan in kuma wato ya iya wato takusa da abin da ake faɗa ya iya wato harinci ba a gane ba wala ko ba yanda ka iya ba ne da yau akwai wanda da yawa sun zo sun nuna musulunci su amma kuma shi kadai suke yi suka ci da musulmi dole hakuri akai amma wannan wannan bayan da kai yar baka iya wato haka da jinsu kaga me ke ciki ba da haka wannan dole ka dole a hakura da su sai dai wato abinda wasu malamai ke faɗa kamar su Sheikh Usaimin Taymiya suke cewa to a duk haka ne ya kamata kuma a duba maslaha akwai wanda kuma idan aka bar shi da rayuwarsa koda a ba a bashi tuba shi za a bashi tuba kaga akalla in aka bace tuba kaga zai je ya halla ubangiji na musulmi kaga ya gyara kenan to amma dai shi liman shi kuma shugaba zai tsaya ya lura ya gani bar shi a raye akwai maslaha ko babu idan ya ga akwai abin da zai jawo imanin wasu sararawa to a kashe shi a matsayin haƙƙi na musulunci haƙƙi na al'umma a huta suka ce wannan kamar wanda ya zaki manzo Allah ne wanda ya zaki manzo Allah ko da ya tuba za a kai tubansa da ba shi yanzu yayi wani laifin da bazala baya na balle a ce bazala ce a tuba da haka za a aika shi ne maslahan kina kashe shi shi ma wannan yanzu wanda yazo ce yanzu misali fi ya tuba daga tsafa to shugaba ya dama ya duba maslahan sa suka ce kaga shi gashi bazala da ya fi wannan ibn sayyad wata maslaha ya duba maslaha ya duba da haka wato hadhi umur manuta bil بالمصالح والمفاسد haka suka ce alayi halin da wannan magana ce ta ta malamai amma dai abin da yafi inganci shine ana karban tuban sa yace ya tuba za a karba sai magana da kaba da malamai ke kawowa ku lokace yau masha Allah to sai wato abu na gaba da malamai ke kawowa shine wato idan yace idan ya tuba kafa masa shi ko yanzu wannan za a fushi ba za a dau doka akan sa ko za a dau doka akan sa ba to idan har muka ce da shi kanshi za a yi da akan masa ba za a karbi tuban sa za a yi bashi da ba ya tuba har in bai wala in ka fa akan masa ne tuba abin da yafi inganci shine wato in yi har ga ya tuba to shikenan za a karbi tuban sa a yanzu wato laifin sihirin sa yanzu ta kau abin da ko za a saki dubawa shine a gani ya taba kisa san da yake wannan aiki sai a kan shi mai da kisasi eh haka zalika shi ba yanzu wanda da zana mata mun mana magana ba wanda yake zuwa wajen bokan idan yayin da yaje wajen bokan yayi ƙara jinda da imanin sa yace shi yanzu ya tuba yayi kaza yayi kaza yayi kaza amma kuma duk da haka akwai wani wanda ya sa bokan ya kashe to shi ma za a hada su a kashe su wannan shine kaida wato hukunci na Abdullahi dan Umar dan Khattab wato sun kashe mutane da yawa sun kashe mutum daya sai ce sai ya kashe sai zai sab'atun bi wahid mutum daya rai daya da rai bakwai yake cewa wallahi inda mutanen gari kaza ne za su hada akan rai daya sai na kashe su duka wannan shine kaida idan duk zawo mutum gari guda su hada kan rai daya wane ce to za a kashe wane to kai waye da kashe wane zai kashe to ni ma na yarda je a kashe to wane yace ya yarda duk sai an kashe su saboda ai duk sun yarda duk da su aka yi da hadin baki su aka yi sai ka shi ma wanda yaje kada kar mutum ce kawai ta sa a kashe maka kishiyanta ko kuma namiji ne ya sa wani abokin hamayya ko wani abu a kashe shi baki daya to wannan ana fajin shi kisa shi kai sai wani shi ba shi ba ba shi yasa ba to shi ma yana ana bin sa shi ma ka bokar to yanzu yayin da ya tuce ya tuba yayin da yace ya tuba to shikenan sai a ce to na magana sauran kisa wanda aka yi to za a iya kashe shi da kisasin wannan laifin kaga fa laifin na ba karamin wato laifin bokaci na ba karamin bala'i bane ko da an gama wato sai abuwa na wasu abubuwa wasu an gama da tushen za kuma ana wasu abubuwa na rassa kuma haka za a tabi a tabi a tabi har a gani cewa lallai wato babu wani sauran hakki sannan a ce to an wanke shi shi biya da mutum ya bata kansa da wannan bokaci to ya riga ya bata kashi da duk wani da kashin da zai wahala wani wanke shi sai an sha wahala tukuna Allah ta'ala ya tsare Malai ce lokaci yana da siya. Na. Au ta hadisi da Ibn Sayyid a cewa ne in Allah ya da karshen babu. Eh masala ce guda uku ne kisan din kitan mana. Za mu magana insha Allah karshen babu din. Sai maganan shi koyon sihiri din. Ina ganin mu rife da shi insha Allah ku zama mun bambar babu ma baki da. Maganan koyon sihiri mutum ke bashi bai zai bari je koyon sihiri. Kamar da za ka ce ai zan je in koya ne in koyi da ake hada giya in koyi da ake kaza in koyi da ake kaza ni ai koyi koya ne me a cikin wannan to shi koyi sun riba dai yake da kace za ka je wai ka sanya ake hada bindiga ko ya ake hada giya ko wani abu ba dai yake ba iri biyu ne idan malami suka cewa idan wanda yaje ya koya babbakun sihirin da ce kaga babbakun sa wato theorin sa yaje ya koya wannan babbakun din sannan kuma duk abin da aka gani wata yar formula in ya gani sai ce shi ba bari je in gwada an gani yana yi duk in yaje sai ya dai mu marasan sa yayi practice kenan ko sai yaje yayi to wannan shi kansa wannan koyon da yayi wannan kafirci ne wannan shi kansa wanda yayi saboda ba zai yi yace zai koyi ba kuma ya koyi wannan ya aikata wannan abin da yake yi ba sai yayi shirga sai yayi ƙarya sai yayi zalunci sai yayi kisa bakila ko wala maka mutum wannan shine Allah ta'ala ke cewa mai yu'allima min ahka ta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur kaga nan ya faɗi ci maka karar cewa kafirci yake wanda yake koya Allah ta'ala ke cewa laqad alimu lam yarid rabb ma lahu fil akhir min khalaq alla ma laysa lahu illa man laman qabilahu kai wanda ya karbi shi kaga wanda ya karbi shi ya karbi shi ko wajen koya ko kuma wajen yana jin cewa wannan abu zai fushe shi wannan kaga babu shakka akan cewa ya fahimci ne to sai mutum nabi kuma shine wanda zai je koya ya koyi babbaku wato ya ga wannan dariyat ne ya san ya suke yi bare suke cewa wannan ba yi da mun miske wanda zai je ya san misali ya rubuta ahli kitabi ya miske fada ne ahli kitabi miske fada al tabas bai mun su da waye ya miske fada da suka fada sai su ce ai abin da kuke fadan nan ba hujja bane shima wato mai sihirin sai aka ga to mai suke sa a tsabar su ko abu makamcin wannan sai a ce to ana ba hujja kamar inda aka ga mun dinga wato kotun abinda shi wannan Ahmad bin Ali al-Albuni ya fada ai manzo sai an ji anduwa dole sai an ji anduwa sai abu a ce to wannan ga abinda suke cewa ga abinda suke cewa cewa da suke yi wannan ilimi ne nake fitin mutane ƙarya suke ba daidai bane ba daidai bane wannan ko kai a magance ko a rubuce aka suka ji suka rubuta kace ka duba ko tambayar su kai duk wannan babu matsala in dai kawai iyanka ka saurara ka saurara ko kace a a wannan ba zai zama imani ba ko ba musulunci bane wannan malami suka ce baya cikin abinda wato yake kafirci bal ma wanda yake tuta niyyarsa shi ma malami suka ce za a bashi dada saboda yayi saboda ya lalata hujjar su saboda yanda abinda suke kai na banna yanda abinda suke kai na bata insha Allah wannan shi zama wato mas'ala ba karshen mas'ala da zamu kawo sai masail da zamu shiga wanda ba da zai kawo da su ba su da yawa amma kuma muka ce zamu yi kokari mu sauri mu karanta wannan mas'alolin sai mu magana akan bashi da ake bin mu ma Harut da Marut mu magana akan su sannan kuma mu magana akan shi wannan Ibn Sayyad din sannan kuma sai mu magana akan shi akan wannan wani akari na Aisha ba san mun faɗi akarin saboda akwai iskali mai karfin gaske in Allah ya muka zo mu karanta akwai wasu abubuwan da watakila idan wani je karanta masu sihirin su ba sai su san samu ta hujja to insha Allah za mu karanta wannan akari saboda a fahimci cewa ba sa kan wannan hujja din kuma a fahimci wato Aisha mubarata da ita akan wannan abu da suke tuhumanta da shi abu da muka tanji Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya kai mana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.